Babasuda, Sarkin labari.
Wasu matasa da ake zargin sun gwada tsayin hannunsu akan wata ƙoshashiyar tinkiyar wata tsohuwa sun fada halin tsaka mai wuya.
Mutum din zai san halak abin nema ce ya nema. Dai kana son zaman lafiya a rayuwa ka tinkara kayan waje. Dai kana son cin mutunci a rayuwa ka rabu kayan waje.
Su kuwa wasu mata uku ciki har da Huwaila ana zargin sun yi wa wata mata dukan ƙoshi har ma ta yi barin yaron ciki.
Ya zube din tunda haka ta faru sai dai hakuri muna bata hakuri ta yi mana abuwa Allah ya sauke mata Allah ya mayar mata da alheri.
Za mu ji yadda suka yi arangama da fushin alkali. Wata matashiya ta amince da bukatar saurayinta saboda kar ya kyauratta.
Ni dai ya ce in yi min abu na ce ba zan yi ba. Ya ce aiko in ban ba zai fasa aurena.
To ko me bukatar tasa kuma yanzu ya aure ta? A bangaren zawarawa kuwa
kamar na kawo jiya yau nace zan fita a karen maleji a abin da din abincin araba sai tace ai babu ta dauka tashiyar
za mu karkare da fannin mu na lafiya.
Wannan yasa idan mace ta yi aure sai ta ga ciwon mara ta yaro bayan nan da ta haihu wata sai ta nemi ciwon mara matarsa.
Ku dakace mu. Mai sauraro barkanmu da warhaka. Ibrahim Abdullahi soran dinki ne yake fadin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sannan mu da sake kasancewa da juna ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Laraba. Me taken ta ba wa ranar samu? Kuma gabanin mu kwance rigizar rahotannin da shirin ya dauro. Zami mabudi da karatun labarai ta bakin Munira Silagarku.
Tsohon mataimaki na musamman ga gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje akan harkar musabaka Gani Idris Mahmud Tahir ya buƙaci matasa da su rinƙa maida hankali wajen karatun Alkur'ani maimakon kallon fina-finai da wasanni da ba za su amfani rayuwarsu ba. Gani ya buƙaci hakan ne cikin shirin Jamhuriya na nan gidan rediyon Dala. Ya ƙara da cewa su ma iyaye na da rawar takawa wajen ganin ƴaƴansu sun ni'imantu da karatun Alkur'ani mai girma. A nan kuma wani lauya mai zaman kansa a nan Kano barista Umar Usman Danbaito ya ce ne biliyan 48 da aka ware wa bangaren ilimi a kasafin kuɗin bana sun yi kaɗan duba da cewa ilimi shine kashin bayan al'umma. Barista Danbaito ya bayyana hakan ne ta cikin shirin shari'a aikace na nan gidan rediyon Dala inda ya ce bangaren noma ma kuɗin da aka ware masa naira biliyan 83 sun yi kaɗan kasancewar yadda gwamnatin tarayya take da ƙudurin mayar da hankali a bangaren na noma.
To kafin mu je ga jigon rahotannin mu na yau, jakada Abba Ibrahim Lafazi zai karanto wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyinku da kuka turo akan jigon rahotannin mu na jiya wanda ya kalli batun yanda wata mai jego ta warware asirin boye kan kowa ne mahaifin sabuwar jariri yadda ta haifa can a kotun Minjibir.
Da sakon Ahmad Adam Umar Sabuwar Gandu za mu fara inda yake cewa Baba Suda aure da ciki, Allah ka shirya bayanka. Amin summa amin. Ho ho ho, duniya ina zaki da mu ne. Allah ka tsare mu daga aikata da na sani. Sako daga Sara AK Daurayi. Shi ko sakon Yusuf Angon Ummi Saban Gida cewa yake haba dan talikin bawa saboda zaka sa a fasa aurenta shine zaka yi mata juna biyu. To fa Allah shirya ku, amma ku yi ciki a waje kuma ku je gidan aure ku haife musu. Sako daga Mansur Suleiman Makole. Da sakon Maryam Hayatu Mariri za mu karkare inda take cewa ke baiwar Allah abinda kika yi ya kamata, to Allah ya shirya ki. Allah ya kare dukkan musulmai masu sakonnin fatan alkhairi da ma wanda lokaci bai bamu damar karanta nasu ba. Mun gani muna godiya, Allah ya bar zumunci.
An gaida mai karatun ra'ayi kuma tunda mun leka kotun Minjibir din da ke nesa da birni, to bamu baro ta ba dai sai da muka sake kullo muku tsarabar wani labari da muka hade da shi a kotun. Kuma muna kwance kullun tsarabar labarin sai muka ga cewa wasu mata uku ne ciki har da Huwaila suka yi lamo a cikin labarin. To amma da ke mu ƴan binciken kwakwab ne sai muka burkita sai gashi mun tarar cewa matan uku zargin su ake da yi wa wata mata dukan ƙoshi har ta kai ta yi barin yaron ciki akan hayar kurar tura ruwa. A karan farko dai an hayi kurar an biya kuɗin haya naira 15, amma wani tudu wani gangare sai rikici ya ɓarke tsakanin mai kurar da kuma wadda ta haye ta duk da cewar suna zaman gida ɗaya. ko da ɗaya facalolin juna ne, har ta kai ita mai kurar ta zagi wadda ta haya wato Maryam, kuma tana furta zagin, sai karab a kunnen ƴar ta Huwaila, dan haka ta garzayo suka haɗu da babar tata, suka kuma ci gaba da fafatawa da ita mai kurar, ita kadai su kuma su biyu. Daga nan kuma sai cikon ta ukun ta shigo wato Nusaiba, inda aka yi zargin sun haɗu su ukun, sun kuma lugudu waccan mai kura Habiba Lawan, har ta kai ta yi barin yaron cikin da take ɗauke da shi, dan haka ne ta yi ƙara a gaban ƴan sanda, su kuma suka kai su kotun magistrate da ke Minjibir ɗin. Tunda dai al'amarin ya faru ne a ƙauyen Kasganyi da ke ƙaramar hukumar ta Minjibir, kuma bayan karanta musu tuhumar ba wata wahala sai suka amsa laifuka guda uku. Na farko dai gwada ƙarfi, sai kuma yin duka da kuma sanadin ɓarewar ciki. Ita kuma kotun ta ce jami'in gidan ajiya da gyaran hali Mustapha Ado ya wuce da su dan su dan taba gabza zuwa 10 ga wannan wata. To gabanin tafiya da su gidan ajiya da gyaran halin dai, Jakada Abubakar Sabo ya fara zantawa da Huwaila, wadda ta yi kutse cikin fadan saboda an zagi mahaifiyarta, har ma da ita kanta wannan mahaifiya da aka fara fadan da ita.
Ta maimakon na dauki kurarta akan 15 na kai na ba ta hakuri gidanmu daya. To gahi mu yanzu an ce ciki ya zube,
cewa akai ko ya zube
din, ya zube din, tunda ta haka ta faru sai dai hakuri, muna ba ta hakuri ta yi mana abuwa. Allah ya sauke mata, Allah ya mayar mata da alheri. Wa'annan ƴaƴana ne ni na haife su.
Abin da ya kana mun da ke ta an zuban mata da ciki tsautsai.
Me ya hada ku?
Zagin mahaifiyata, muna roƙonta ta yi haƙuri da abin da muka yi mata.
To ita kuwa ɗayar cikon ta ukun Nusaiba cewa ta yi rabo ta je yi.
Da laifin ni na ji rabon faɗa, an ce duka muka haɗu muka yi duka, an ce ciki ya zube.
An ce ne ko ya zube?
Ya zube ɗin, fata na ta yi haƙuri ta yafe mana Allah ko riga ba.
To sai dai ita wadda ta yi ɓarin cikin saboda mugun dukan ba ta samu zuwa kotun ba, wataƙila saboda halin jinya. Dan haka nema jakadan namu bai samu ya zanta da ita ba. Kuma wannan shine jigon rahotannin namu a yau, wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya 0809114995, sai kun aiko. Kuma ba za mu bar kotun Minjibir ɗin ba har sai mun ƙarƙare kawo muku labaran da muka ƙullo muku daga kotun, inda wata matashiya ta amince da buƙatar saurayinta saboda gudun kar ya ƙi auratta. Kuma jakada Abubakar Sabo shine da ƙarashen wannan labari.
Budurar mai shekaru 14 an zargi wani matashi mai suna Sabi Bala, wanda kuma saurayinta ne, da dama mata sallalan tsiya, inda ya hilace ta har ta samu juna biyu na watanni 6. A dan haka aka gurfanar da shi a gaban kotun magistrate mai lamba 62 da ke zamanta a garin Minjibir karkashin mai shari'a Ibrahim Sarki Ibrahim. Kuma bayan dan sanda mai gabatar da kara Sajan Kabiru Bashir ya karanta masa tuhumar da ake masa, take amsa a nan ne kotun ta hukunci, inda ta hore shi da daurin wata 1, babu kuma zabin tara, sai kuma daurin shekara 1 ko kuma zabin taran naira 40,000, sannan kuma ya biya ta diyyar naira 150,000, sannan kuma da shi da mahaifinsa ko mariƙinsa za su rubuta takarda a kotun kan cewar daga yanzu har zuwa shekaru 10 zai zama mai kyan hali, kuma ya saba zai biya naira 400,000. Bayan fitowa daga kotun kuma mun sami zarfin zantawa da shi, wanda ya ce ai aurar ta zai, kuma har yanzu bai fasa ba.
Budurwar da aka ce tana da ciki?
Aka ce ne ko tana da shi?
Tana da shi.
Waye mata?
Ni ne, saboda ina son ta yi, kuma auren ta zan yarinya. Fatan Allah ya kiyaye gaba.
Ita ma budurwar ta muganta kamar haka, inda ta tabbatar mana da cewa Sabin shi ne ya yi mata.
Ni dai ya ce in yi min abu na ce ba zan yi ba. Ya ce ai ko in ban ba zai fasa aurena. Haka ya ce zai amfani da ni, na ce a'a. Ya ce in ban yi ba zai fasa aurena.
Kin yarda ko baki yarda?
Na yarda. Ni yanzu ciki ne da ni.
Wata nawa?
6.
Na wancan maganar da ya ce zai aure?
Tana nan.
Ya aure ki duk da haka?
Eh.
Tun kuma aka danka shi a hannun jami'in gidan gyaran hali Mustapha Ado. Allah kyauta ya kuma shirya. Abubakar Sabo, Baba Suda.
To wannan labari dai gabanin kawo muku shi, mun sanya muku shi a shafin mu na Facebook, inda al'umma da dama suka bibiye shi har ma wasu suka bayyana ra'ayoyinsa akai. kuma Jakadiya Aisha Ibrahim Abdul Tale ka mana shafin.
A sakon da kuke turo mana na Facebook, zamu fara da sakon Fiddausu Ibrahim na Ibawa, inda tace haba baiwa Allah daga tayi kuma sai yake amsa gaskiya ya kamata ku dinga kai zukatan ku nisa kuma ku fadada tunanin ku kafin ku yanke hukunci. Abdulrahman Abdulhamid kuwa cewa ƴan mata kin yi kuskure, shi aure lokaci ne kuma ba wanda zai wuce lokacin sa. Allah ya kyauta, amin. Inda Musa M Imam yace Allahu ya kyauta, Allah ya gyara mana tarbiya, amin. Hafiz Husainu Yusuf kure yace ikon Allah, tab kin manta da matar mutum kabarin sa amma kika tabka wannan danyen hukunci, Allah ya sa mu dace, amin. Salam, gaskiya ana samun irin wannan matsaloli sosai kuma gaskiya mata ya kamata ku gane saboda gudun bacin rana. Sako daga Lawan Yahaya gaida makada. To samari, ya kamata dai a rinka jin tsoron Allah, ko kuma ƴan mata ya kamata ko me za ku yi a rinka shawara da iyaye. Sako daga Sarki Marif MDD. Duba da yanayi na lokaci, zamu dakata da karanto sakonnin naku na Facebook da sakon Ibrahim Ibson, inda yace tabbas an dade ana yaudaran mata da haka, amma ya kamata su gane cewa duk wanda ya bukaci wani abu a gurinki kafin aure to ba masoyi ne na gaskiya ba. Masu sakonnin fatan alkhairi, da ma waɗanda lokaci bai ba mu dama karanta nasu sakon ba, mun gani kuma muna godiya.
To kuma dai za ku iya bibiyar shafin namu na Facebook Dala FM Kano 88.5 don ganin irin labaran da muke sanya muku, har ma ku bayyana ra'ayoyinku a kai. Ko kuma ma ku ziyarci shafin mu na internet www.dalfmkano.com don ku saurari shirin Kacokan baki daya, ko kuma ma ku saurari tashar a wannan shafi, mu ne muku godiya. To tunda mun yi dogon zangon, mun je har garin Minjibir mun dawo, bari mu dan tsahir ta mu huta.
Kana fama da matsalar abin hawa ko kana jin kasalar fitowa da gida zuwa bakin titi, ko ko makaranta zuwa wurin aiki ke damun ka saboda karancin abin hawa a kusa da kai? To jama'ar Kano, albishirinku, ga wata sabuwar manhaja ta zo domin sauƙaƙa muku harkar sufuri, mai suna Mira. Ita dai wannan manhaja hanya ce mafi sauƙi da mutum zai sauke application a wayarsa, domin a duk lokacin da kake buƙatar abin hawa, mota ko babur mai kafa uku, sai ka shiga ciki ka buƙaci a zo a dauke ka inda kake, a kuma kai ka inda kake so a farashi mai rahusa. Za ka iya ɗaukan drone ko kuma tare da passenger. Wani abin burgewa shi ne, idan ka yi mantuwa ba ka da fargaba, domin za a killace maka kayanka a ofishin Mira ka je ka karɓa. Ƙarin abin burgewa shi ne, za ka iya biyan mu da kuɗi cash, ba lallai sai ta katin banki za a biya mu ba. Ga tsaro da kwanciyar hankali, babu fargabar haɗuwa da masu ƙwace da cutar bil adama. Za ka iya samun kyautar Mira 20,000 duk wata idan ka tura ‘yan uwa da abokai saƙon gayyatar amfani da Mira. Domin sauke wannan manhajar, sai a shiga Play Store Android, a Application Store a wayar iPhone, sai a rubuta Mira akwatin bincike, nan da nan zai bayyana. Da zarar ka sauke, zai fara aiki nan take. Mira, sifiri a sauƙaƙe.
To madalla, idan muka je ga fannin zawarawa kuma, Jakadiya Asma'u Sadiq Baby Nice za mu gayyato, domin jin ko shin a wannan makon bazawarin ne ko bazawara, kuma ma me ya kashe musu auren har suka fada layin zawarawan.
A bawan Allah, za mu so mu ji me ya raba ka da takamatar.
Gaskiya ni dai abin da ya raba da takamatar, na kasance ni ba mai hali bane ba, kuma ba na samun kuɗi, ban da abin hannu. Kuɗi yana min wahala, na fita sai da samu na shinkafa in kawo gida. Na fita nakan samu kuɗin da zan siyo shinkafa kwano ɗaya, rabin kwano, sai in kawo gida na ajiye. In ce ga shi wannan ai maleji. So sai washe gari na tashi zan fita, kuma sai nake cewa yanzu dai kin ga abin da yake faruwa, gashi yazo babu. Yana ce mata amma ga wannan rabin shinkafar ai maleji da shi. Inda rama mu biyu ne, daga ni sai ɗan ƙaramin ɗana a baya yake goya shi. Kin ga muka siyo shinkafa kwano ɗaya, ala ta mara kwana huɗu ko kwana uku ma haka. Sai nace to ai maleji, sai ta ce ai babu. Sai ta ce to aka shinkafa ta kare, sai ta ce mu dauka ta tashira, dama ta ga mu za ta sayar shinkafar. Sai ta ce kin sayar
shinkafa rabin kwano aka saida ko yaya?
Rabin kwano ta dauka ta sayar.
Kwano nawa ce shinkafa asali?
Kwano ɗaya na siyo.
A kwana nawa kenan?
A kwana biyu. Kamar na kawo jiya, yau na ce zan fita a karen maleji a abin da din abincin Araba. Sai ta ce ai babu, ta dauka ta sayar. Sai na tambaye ta akan wani dalili, ita ai kuɗi take so, koi kuɗi kuɗi. Na je gurin iyayenta na same su, mun zauna da su, na ga musu sun kira ta to bajin magana su take ba. Sai ta je ta tambaye iyayen ta, ga ita gaskiya ta gaji wannan auren, za ta koma gida. Sai ta ce to inda zaki koma gida, sai dai ki tafi gaba daya a bakacin aurenki. Sai ta ce eh, ita ta ji za ta tafi gida. Sai ta ce
to amma dama ta ne maka irin wannan abu, ko kuma sai da ta gaba ka da shi take?
gaskiya da macen tana min dan akwai bazan manta ma da sallar nan sallar karama da ta wuce na siyo shadda a yaji 10 akan zan dinka in sa da ita ma goma dinka to sai kudin dinki sai ga garaban sango shaddan ma sai ta dauke ta sai ta siyar sai ni tambaye ta akai aka ta ce ai ta kudi take so ba ta dashi
to amma yanzu ka ce kuna da daya bayuwar kenan za ku iya dawo ko kuma za ka yi hakuri ka yafe mata
gaskiya ni na hakura da ita domin sakamakon abinda take ya tsanani yayi yawa bazan iya zama da ita ba kwarin sauki kenan kawai
an gaida baby nice jakadiyar zawarawa kuma da haka za mu leka unguwar tudun maliki inda ake zargin wasu matasa sun gwada tsayin hannun su akan wata kosasshiyar tinkiyar wata tsohuwa bayan kuma sun saka ta cikin babarin a daidai ta sau sun gudu da ita sai aka yi bibiya aka dakumo su dan haka aka gurfanar da su a gaban kotun magistrate mai lamba 25 da ke zamanta a unguwar gidigidi amma sai dai bayan karanta musu tuhumar sai suka musu zargin inda kotun ta sanya su a hannun beli tare da sanya lokaci na yan kwanaki kadan domin ci gaban shari'ar kuma jim kadan bayan fitowa daga kotun jakada Abba Ibrahim Lafazi ya zanta da su inda suka ce taba kayan wani babban tashin hankali ne
mutum din zai san halak abin nema ce ya nema kayan wani dai kana son zaman lafiya a rayuwa ka tinka da kayan wani dai kana son cin mutunci a rayuwa ka rabu kayan wani kitana hukunci sai mana adalci sai mana afwa sai dar Allah ba za a kara kawo mu da wannan kuskure na aikata irin wannan al'amari ba za ta kuma ta ne ta kingiya ni mai bafin ne ina kiran wannan kotu ta taimaka ta yi mana adalci in Allah ya yarda ba za mu sake ba za mu je mu nemi halakanmu ba mu sake ɗaukar abin da ba kayan da ba nawo ba
to a hannu guda kuma su ma wasu matasa tara samunsu aka yi a wani gida sun rufe kansu cikin dare suna ƙara wa sama hazo da hayaƙin tabar wiwi inda 'yan sanda suka samu nasarar kama su suka kuma gurfanar da su a gaban kotun magistrate mai lamba 47 ƙarƙashin mai shari'a Huda Haruna inda kotun ta same su da laifi ta kuma yi musu hukuncin ɗaurin watanni hurhudu ko kuma zaɓin tara ta naira 20,000 kowannensu kuma su ɗin ma jakadan namu Abba Ibrahim Lafazi ya zanta da wasunsu ko da dai sun ce ai tabar wiwi ɗin da aka same su da ita ma kila ce wato ta je ƙarshe guntuwa tana shirin ƙarewa
an same mu da kila muna zaune a cikin jami'a a ja nan ja nan wageza ne cikin jauci
muna zaune ne da dare a cikin gidan mun shiga gidan yayin mu ne dama muna zaune muna hutawa sai yan sanda suka shigo suka sacin din mu sai suka ga filter sigari da kila wi
a sha daya na rage biyu kaza suka same mu da wannan sigarin da kuma filter wiwi a cikin ash
to su ma wasu da ake zargin su da shaye-shayen waɗanda su kuma hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta NDLEA ta kama a wurare daban-daban na jihar Kano sun fara zaman koyon tarbiyya da ƙauracewa shaye-shayen a ofishin hukumar har ma kuma jakada Abba Isa Muhammad ya zanta da wasu daga cikinsu
a kama na ake a wajen shaye-shaye wajen abokina na je dan makaranta amma tare da shi muka tafi wajen
kai amma me isa kana zuwa makaranta kuma kake shaye-shaye
ba shaye-shaye nake yi ba amma kuma ina shan wani abu amma ba ko da yaushe ba
mu gana da wasu mafarauta wanda za mu haɗu gobe mu taron da za a yi za a dan yi rally
kai mafarauci ne
ni ba mafarauci bane amma akwai mafarauta da muke tare da su suke harka amma suna son duk wani abu da za a yi za su zo su
amma me ya hada taro da kuma mafarauta
a ai taro ne wanda duk wani taro da ake a Najeriya indai a harkar siyasa ne sai an yi da mafarauta
to zaman gyaran halin da yi a ofishin hukumar ya samu asali ne saboda babu dila a cikin su amma da a ce akwai dila to kotu za su kai su inji shugaban jami'an tsaron da suka yi wannan kame SP Al'ado Kubo
mutum tara da muka zo office dai muka rere ga muka sallami mutum guda yanzu mutum takwas suna hannunmu za a dan aje su nan dai su zaman gyara hali kasancewan ba a samu ainihin dila cikin su wanda yake sai da wannan kayayyaki ba sai dai masu sha kuma suna buƙatar a taimaka musu da wato faɗakarwa da kuma fahimtarwa ta yadda waɗansu su kan tsunduma cikin wannan harka ne ba tare da suna la'akari da illolin da ke tattare da ita ba har sai sun tsunduma ciki su rasa yadda za su fitar da kansu
to Allah Ubangiji ya kyauta amin kuma yanzu za mu je ga fannin mu na lafiya wanda jakadiya Yusuf Isma'il Zubair ta zanta da wani ƙwararren likitan mata Dr. Mahamud Kawu Magashi dake asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano kan lalurar yawan ciwon mara na mata.
Ciwon mara yayin al'ada kafin mace ta fara al'ada mahaifarta kintsawa karbar ɗani, saboda haka zai zama fata cikin mahaifa sai ta canja tamkar darduma bisa saran za ta karbi da a cikin ta. To idan ya zama na ciwar ɗan nan bai samu ba, abin da ke samar da sinadarin da ke taimakawa wajen gyara cikin mahaifar sai ya motsi. Idan ya motsi sai ya zama ba a samar da wannan sinadarin. To wannan sai ya jawo magudanan jinin da suke kai jini ga fatar mahaifar nan da ta canja sai ya zama duk sun murɗe. To rashin isasshen jini ga wannan fata cikin mahaifa sai ya sa ya zama ta lalace sai ta bambare. To bambare da take shi yake zuba a matsayin jinin al'ada. Ita mahaifa tana da wani abu cewar ba ta yadda da bakon abu a cikin ta. To wannan kokari takurewar da mahaifar take tana koro abin da ke cikin ta, musamman kuma idan aka yi zamana cewar budurwa ce wacce ko aure ba ta yi ba, sai zamana cewar mace za ta dinga fama da jin ciwo. Haka zalika idan wacce ta taba auren ciwo, yawan takurewar nan da zai zamana cewar za ta dinga jin wannan ciwo. Wannan yasa idan mace ta yi aure sai ta ga ciwon mara ta yaro, bayan nan da ta haihu wata sai ta nemi ciwon mara matarsa.
To wasu ai ko da sun yi auren dakta ba sa daina, wato su me ke kawo haka?
Idan muka dauki wadanda su kuma su san da suka fara al'ada suke ciwon mara, to su yawanci sun fi ga wancan bayanin da muka yi na farko, saboda yawan takurin mahaifar shi kan jawo musu suke jin wannan ciwon. Ko kuma wala Allah wataƙila akwai wata matsala da zama na ciwar a'a a cikin mahaifar nan, ko suna da irin ƙari na mahaifa wanda wannan kan bayu ga su dinga yawan samun jin ciwo lokacin abin, ko kuma a'a akwai fatan mahaifa tana iya kasancewa wani lokacin a cikin naman mahaifa. To wannan sai bayu ga idan za ta yi al'ada shi ma wannan fatan mahaifar da take cikin naman mahaifa za ta yi al'ada. To wannan sai sa duk sanda take al'ada ta dinga fama da jin ciwo yayin yin al'ada. Haka zalika ana iya samun fatan mahaifar ya zama a bayan mahaifar, ya zama na cewar yanda cikin mahaifar yake al'ada ita ma haka ita ma take al'ada.
Wani mataki masu ciwon marar za su bi don ganin sun rabu da shi, ko kuma ba a warkewa ne gaba daya?
To ya danganta da meye abin da ya jawo ciwon marar. Abin da ya jawo ciwon marar, in wani abu ne ya jawo ciwon marar, to maganinsa shi ne abin da zai taimaka wajen magance ciwon marar. Kamar yadda muka bayani cewar zuwa wani lokaci idan wace ba ta yi aure ba, in ta yi aure za ki ga ciwon ya sauka. Idan kuma wace ta yi auren ci wata zaki ga kuma in ta haihu zaki ga ciwon nan ya sauka. Amma idan wani dalili ne ya kawo, an iya gano abin da ya kawo, to maganin abin shine abin da zai warware matsalar.
To su kuma wanda ba su fara kamar al'ada ba, ba su shawara za a ba su dan ganin ba su kamu da ciwon mara din ba idan za su yi al'ada?
Babu wani abu da zaka ce to su yi dan kada su yaga, domin kin ce kada su yaga to ma'ana kada su yi al'ada kenan. Domin inda za su yi al'adar to akwai yiwuwar ku dole za su ji wannan ciwon, wannan rashin jin daɗi.
To mai sauraro da fannin na lafiya ne, mu ma za mu sama wa shirin namu lafiya. Tunda dai lokaci ya cin mana mu sanya masa aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin Nafi Salisu da taimakon Aminu Ahmad Abbas waɗanda su ne suka sada ni da ku, sai abokan aiki ƴan biyar sarakan zazu, ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki, nake mana fatan saduwar alkhairi, wassalamu alaikum.